sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19:41:16 da mita 49 da kuma mita 60 da kuma kan kilowatt 1530 a matsakaicin zango. Masu aron mu a jamhuriyar Niger za su yi jin shirin nan kai tsaye a yamai ta tashar VOA Africa mita 102.5 da kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da muryar arewa da alol da kuma niyyar dukkansu a zangon FM. Za ku iya sauraron wannan tasha ma ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu aron mu assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Yau Alhamis 9 ga watan Yuni shekara ta 2016. Sahabu Imam Ali ne daga nan gundumar Colombia tare da Jimmai Ali da kuma sauran abokan aiki muka zo domin gabatar da wannan shiri. Ga kanun labarai.
Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta yi allawa dai da harin da wasu Falastinawa suka kai Tel Aviv na ƙasar Isra'ila suka kashe mutane 4 da raunana mutum 5. Amurka tana son ƙasar Rasha ta yi amfani da tasirinta domin a samu sukunin jigilar kayayyakin agaji na jin ƙai a ƙasar Siriya. Duk da nasarar da tsohuwar sakatariyar harkokin wajen Amurka Hillary Clinton ta samu, abokin hamayyar ta Senator Bernie Sanders bai nuna alamar ya sadu da ba.
Kanun labaran kenan.
Boso tana cikin hannun sojawanmu na Niger tun mana safe gerar da aka wannan harin. Kuma an ƙara kan sojawa inda suke kama ma waɗanda suke nan dama lokacin da an kawo wannan harin.
Kakakin gwamnatin Niger Asmana Malam Isa kan hali da ake ciki a Boso bayan harin da ƴan bindiga na Boko Haram suka kai a makon jiya.
Assalamu alaikum masu sauraro ga kuma labaran. Wasu ƴan bindiga Falastinawa guda biyu sun bude wuta akan wasu mutane waɗanda suke sayayya da kuma wasu suna cin abinci kusa da ma'aikatar tsaron Isra'ila a birnin Tel Aviv jiya Laraba da daddare suka kashe mutane 4 da raunana mutum 5. ƴan sandan Isra'ila sun bayyana harin a zaman harin ta'addanci kuma sun ce ƴan bindigan sun yi amfani da bindigogi ko kuma makamai masu sarrafa kansu. Haka kuma ƴan sandan Isra'ila sun kama maharan. Daya daga cikin maharan yana kwance a asibiti bayan da aka harbe shi. ƴan sanda sun ce maharan guda biyu ƴan uwan juna ne daga garin Hebron na gabar yammacin kogin Jordan. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka daga kasan harshe ta yi allawa dai da harin da ta bayyana a zaman aikin matsorata akan farar hula waɗanda ba su san hawa ba ba su san sauka ba.
Amurka ta ƙara ƙamin matsa ƙasar Rasha lamba ƙawar Siriya akan cewa ta yi amfani da tasirinta wajen ganin an kai kayayyakin agaji na jinƙai a wuraren da aka mamaye a ƙasar. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce Amurka ta buƙaci Rasha da ta yi amfani da jiragen samanta a Siriya ta jigilar kayayyakin agaji na jinƙai zuwa yankunan da sojojin shugaba Bashar al-Assad suka hana a kai gare su. Jiya Laraba mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka Mark Toner ya ce a zahiri Rasha tana da hanyoyin da za ta yi jigilar kayayyakin a Siriya. To amma kuma ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ki ta faɗi hanyoyin da Amurka ta bi ko ta yi amfani da su wajen tuntuɓar Rasha akan wannan batu. Mr. Toner ya ce Amurka ta ji takaicin cewa Rasha ta ki ta ɗauki wani mataki tun taron da suka yi a watan Mayu. A saboda haka ya ce suna zirawa Rasha ido ta yi amfani da tasirin da ta ce tana da shi kan gwamnatin na shugaba Assad.
A yayin da tsohuwar sakatariyar harkokin wajen Amurka Hillary Clinton take jin daɗin nasarar da ta samu na ikirarin cewa ita ta samu yawan ƙuri'un wakilan zama 'yar takarar shugabar ƙasa ta jam'iyyar Democrat. Ita da abokin hamayyarta Bernie Sanders sun kusa cimma abin da magoya bayan jam'iyyar suke fatar zama lokacin sasantawa da haɗa kan 'ya'yan jam'iyyar kafin babbar taronta da za ta yi a ƙarshen watan Yuli idan Allah ya kai mu. Hillary Clinton ta yi ikirarin samun nasarar zama 'yar takarar shugaba bayan nasarorin da ta samu a jihohin California da New Jersey da New Mexico da kuma South Dakota. Hillary Clinton za ta zama macen farko da wata babbar jam'iyyar siyasa za ta tsayar 'yar takarar shugaba. Shi kuwa Senator Sanders ya samu nasara a jihohin North Dakota da kuma Montana. To amma duk da wannan matsayi da Hillary Clinton ta kai, babu alama cewa Senator Sanders ya sadu da. Domin a wani jawabi da ya gabatar a ranar Talata da daddare a Santa Monica, jihar California, Senator Sanders ya faɗawa magoya bayansa cewa ya ƙudura aniyar ganin ya hana Donald Trump, wanda ake kyautata zaton shi ne zai zama ɗan takarar jam'iyyar Republican lashe zaben shugaban ƙasa. yana ci gaba da nuna taurin kai domin yana cewa za su ci gaba da yin aikin ganin sun samu nasara a zaben tsaye da dan takara da za a nan Washington DC a makon gobe idan Allah ya kai mu.
Labaran duniya ake sauraro daga nan sashin Hausa da Muryar Amurka a nan Washington DC. Jiya Laraba mazauna wani garin kasar Turkiya suka kai hari kan wasu ƴan jarida guda uku ciki har da guda biyu wakilan muryar Amurka da suka je daukan rahoto game da wani bam da ya tashi a garin Midyat na kasar. Wakilin sashin Turkiya na nan muryar Amurka mai suna Mahmud Bozarsian ya yi bayanin cewa yana daukan hoton bidiyon abin da ya biyo bayan wani harin bam da aka boye cikin wata mota a lokacin da wasu mutane suka buƙaci cewa ya daina daukan faifan bidiyon. Yace mutane sai suka jejjefe shi da duwatsu suka fasa kameransa na bidiyo. An kwantar da Mr. Bozarsian a asibiti saboda raunukan da ya ji. Haka ita ma wakiliyar sashin Kurdawa na nan muryar Amurka mai suna Hatice Kemal ita ma tana daukan bayanan harin bam din ne a lokacin da wasu mutane suka buƙaci da ta daina daukan hoton bidiyon. Ita ma mutanen sun kai mata hari da duwatsu suka raunata a kanta. Mrs. Kemal ta faɗa muryar Amurka cewa mutanen sun ci gaba da dukanta har bayan da ta faɗi. Mr. Bozarsian ya ce duk da cewa akwai ƴan sanda a wurin amma babu wanda ya kokarin ceto su. To amma kuma a wani jami'in ofishin jakadancin Turkiya nan Amurka da yake a saka sunansa ya ce ƴan sanda sun yi kokarin kare ƴan jaridan.
An haramta wa shahararren ƴar wasan ƙwallon tennis ta ƙasar Russia Maria Sharapova yin wasa na tsawon shekaru biyu. Saboda ta faɗi gwajin ganin ko akwai alamun ƙwayoyi masu kusa da hankali a jikinta a wajen wani wasa da suka yi a ƙasar Australia a watan Janairu. Wa'adin haramcin ya fara daga ranar 28 ga watan Janairu lokacin da ta yi wasanta na ƙarshe. Jiya ne wata kotun tsayar da 'yan wasan tennis mai mutum uku da hukumar wasan tennis ta ƙasa da ƙasa ta kafa ta yanke wannan hukuncin. Maria Sharapova ta ce za ta ɗauka ƙara wannan hukunci da aka yanke mata a ranar 7 ga watan Maris a wajen wani taron 'yan jarida a birnin Los Angeles na Amurka. Ta ce da aka gwada ta a Australia an gano burbushin ƙwayar maganin Meldonium da ta ce ta yi shekaru 10 tana sha saboda matsalar rashin lafiya. A wajen gasar dai da aka yi a Australia, Serena Williams ta nan Amurka ce ta doke ta a gasar quarter finals da suka yi.
Labaran duniya kenan a gamaji daga nan sashin Hausa na Muryar Amurka a nan Washington DC. To madalla, jamhuriyar Nijar ta nemi tallafi daga hukumomin ƙasa da ƙasa da ƙawayenta domin agaza ƴan gudun hijira saboda matsalar harin Boko Haram na baya-bayan. Amma da farko bari mu bude shirin daga Abuja Najeriya, inda la'akari da mawuyacin hali da jama'a suke ciki, majalisar dattijan ƙasar ta bakin sanata Ibrahim Ibrahim Gobir za ta kafa hukuma wacce aikinta shine yaƙi da talauci. Ga rahoto da Madina Dauda ta aiko mana.
Ina tare da mutane, nage da larurai suke, nage da 'yan Najeriya suke, nage da ake da matsaloli na rashi a talauci a ƙasar nan. Saboda haka mun ga cewa cincinta a kirkiro wata hukuma wadda za ta dubi duka irin waɗannan abubuwa waɗanda ake na taimakawa talakawa don a san cewa an ci gaba. A halin yanzu babu wannan hukuma.
Sanata Ibrahim Gobir kenan da yake bayyana mini hujjarsa na kawo wannan kudirin dokar. Gwamnatoci da suka shuɗe tun daga mulkin Olusegun Obasanjo zuwa na Goodluck Jonathan sun bullo da hukumomin yayi talauci daban-daban, kama daga NITS zuwa na PEP da SHOPI. Sun yi suna amma ba su yi ƙarƙo ba. Sanata Malam Ali Wakili shine shugaban kwamitin yaƙi da talauci da kuma walwalar jama'a. Ya ce kwamitin sa zai dage domin tabbatar da wannan hukuma ta ɗore idan an kafa ta.
Game da na gaya miki, duka hukumomin masu zaman kansu na duniya da ita kanta Majalisar Ɗinkin Duniya da kuma ita kanta Majalisar Haɗin Kan Afirka, African Union, in kika duba sun fito da wasu shirye-shirye ai wanda aka tashi daga Millennium Development Goal haka koma Sustainable Development Goal. Duk wannan magana yadda za a kawar da talauci ne. Kuma kamar yadda kika lura, gibi da ake samun cewa abubuwan nan suna mutuwa da gwamnatocin da suka shuɗe shine cewa babu wata ma'aikata ko cibiya na dindindin da aka kafa ta yadda in ka je ma ka tafi wani zai zo ya ci gajiyanta to mu guje mu abin da muka ga ya faru ne shine yanzu muke neman wannan cibiya
daga bisani shirin kaddamar da hukumar ya samu goyon bayan Senata Philip Aruwa Gyonka
ya yi talauci abin kowa mu mutane na wanda muka gani cewa muna zama tare da jama'a talakawa tunda kika gan shi ya kawo wannan hukuma ta yayi talauci na tabbata cewa ya san zafin talauci
goyon baya na musamman ya fito ne daga kakakin fadar shugaban kasa Garba Shehu inda yace shugaba Buhari yana daukar mataki na ganin cewa jama'a sun samu saukin rayuwa nan ba da jimawa ba Madina Dauda muryar Amurka daga Abuja Nigeria
Nijar ta yi kira ga hukumomin ƙasa da ƙasa da kuma ƙawayenta su tallafa mata domin ta agaza ƴan gudun hijira su 50,000 da harin Boko Haram ya tilasta a gudun hijira ga Sulaiman Mumin Barma da ci gaban wannan rahoto
sannan rudanin da aka shiga bayan da wasu rahotanni suka ce askarawan Boko Haram sun kwace iko da garin na Boso ya ƙara tayar da hankalin jama'a kafin daga bisani sojan gwamnati su bada sanarwar maido da al'amura a hannun su gwamnatin ta Niger a wata sanarwa da ta bayar a ƙarshen wani zaman majalisar ministoci bayan dawowar ministan tsaro daga yankin na Difa ta bayyana shirin daukar matakan gaggawa domin tallafawa waɗannan bayin Allah da aka kiyasta cewa yawan su ya kai 50,000 sannan hukumomin na Niger sun buƙaci ƙasashe amine da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa su agaza asumana Malam Isa shine kakakin gwamnatin Niger
cikin sanarwar wanda muka fiddo jiya mun ce Boso tana cikin hannun sojawan mu na Niger tun mana safe kin radda aka wannan harin kuma an ƙara kan sojawa wanda suke kama mu wanda suke nan dama lokacin da an kawo wannan harin gwamnati da shi da abokan hulbashi masu hannu da shuni za a doki karfafan matakai saboda waɗanda suke bar gidajen su ya kasance an kawo musu tallafi kamar yadda aka ci gaba da kawo shi ga waɗanda suka yi tattun da shekaru 2 da 3 da suka fice
Tuni da kungiyar agashi ta ƙasa da ƙasa Red Cross ta bayyana cewa ta tanadi tallafi domin ƴan gudun hijira sai dai akwai buƙatar ɗaukar matakan tsaron jami'anta kamar yadda jami'in hulɗa da jama'a a wannan kungiya daɗi Umaru ya bayyana.
Ki ka san dama in ka ce yanayin tsaro ya taɓarɓare ana cikin halayen hare-hare matsala ta farko ka samu ka kai ga ƴan hijiran ne kenan dole sai an tattauna ta da gwamnati a ji ko cikin wani jahohi ne su suke ko kun mu samu izinin ta cikin jahohin nan don da mutanen agaji ma su dole su ma sai sun samu kariya ba dole ne sai sun taita su zawo amma dole ne sai sun samu authorization na su zawo su muskuna ekuje mu yau ɗan Red Cross muna da abokan aiki mu da suke cikin jahohin nan suna bincike har sun kai taimako na ruwa a zancen garin muke ne yanzu game da matsalar tsaro da ke da kwai mutane a cikin hijira suke kasan suke a works and suke gobe kenan dole ne sai an tattauna tare da su an gane inda suke inda za su zama dan a samu akai musu taimako kuma binciken ya kamata ya nuna inda suke zama menene matsalar su eske suna da wansha akwai rijiyoyi dole ne sai an je an yi rijiyoyi koko rijiyar ta baci ne koko miye buƙatar nan su alhamdulillah a yau zance da muke mu da ƴan Red Cross a Difa muna da abinci muna da kayayyaki da muke kai mutane
haka kuma a washe garin kiran na gwamnatin ta Niger dangane da halin da jama'a suka shiga a yankin na Difa jagoran haɗin gwiwar rassan wakilcin majalisar ɗinkin duniya a Niger Fodie Ndiaye ya kai ziyara ofishin Prime Minister Birgira Fini domin tantaunawa akan wannan batu Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
Rundunar roƙin sandan Najeriya tare da haɗin kai da bankin samar da gidaje na Najeriya sun gina gidaje fiye da 60 a jihar Adamawa domin kuratun ƴan sanda har zuwa masu mukaman speto-speto ƙarƙashin wani shiri da babban speto-janar na ƴan sandan ƙasar mai barin gado a Rasa ya bullo da shi. An gina gidajen kan kuɗi sama da miliyan 300 ga abinda waɗanda shirin ya amfana suke cewa.
Lokacin da aka fara yi wannan gida akwai gunaguni akan cewa ba zai haifar da abu mai kyau ba amma yau ya zama tarihi a zahiri abinda na gani wanda suka gabace mu suka yi retire gaskiya abun kaito waɗansu za su retire ba su da mahalli waɗansu ma za su zauna a gidan bariki ba gida a bariki ba gida a gida to amma dai wannan yanayi mun yi sa a kwarai domin mun zo mu samu za mu mallaki gida na kanmu
waɗansu yawancin su sun yi retire ba su samu gida ba amma yau a ce gashi nan wannan shekarun da nake da shi gashi yau Allah ya sa sa muka kasance mun samu gida sai mu ce ma Allah mun gode.
Commissioner yan sanda na jihar Adamawa Malam Muhammad Gazali wanda ya wakilci Inspector General na yan sandan Najeriya ya faɗa a hirar da ne da shi cewa an tsara shirin ne domin rantawa kananan jami'an yan sanda gidaje domin rage matsalar da suke fama da shi musamman ma lokacin da suka yi ritaya.
Ai shi Inspector General of Police ya yi mana kokari ga wannan gine-ginen da aka yi, and we hope quite sure cewa wai zai rage ma yan sanda kushi da ake yi a gari da ake yi da su da insurgency da ake da shi. It will benefit everybody insha Allah.
Daga cikin wannan adadi na gidajen an ware kashi 70 wa jami'an yan sanda, saura ragowar kashi 30 kuwa ga farar hula, wanda shugaban committee kyautata hulda tsakanin yan sanda da farar hula na jihar Adama Alhaji Abubakar Sahabu Magaji ya bayyana da cewa ya ƙara jaddada lakabin nan na dan sanda abokin kowa.
Tsarin yana da kyau ainun, kuma abinda yafi burgewa ciki an ce 30% na civilian ne, wato mutanen da farar hula za su zauna tare da yan sanda. Kaga wannan ma zai ƙara dangon zumunci tsakanin ainihin mutanen gari da dan sanda, za a daina kyaman juna.
Malam Baba Muhammad, jami'in bankin samar da gidaje na tarayya dake jihar Adama, ya yi mini bayanin tsarin samarwa masu karamin karfi gidajen.
Idan shi ma'aikaci ne na gwamnati, ana cire 2.5% a cikin kudin basic salary nasa, ana remitting a Federal Mortgage Bank. To a doka din kuma idan aka kai kudi na wata 6 ko da naira ne, komin kana dinsa komin yawansa 2.5% din nan, mutum zai iya zuwa ya nemi loan.
Shugaban ma'aikata na jihar Adama Barista Musa Kaibo, wanda ya wakilci gwamna Muhammadu Umaru Jibril Labindo a wurin kaddamar da gidaje na kananan jami'an yan sanda da ke Sangere kan hanyar Numan zuwa Yola Fadar jihar Adamawar, ya bada tabbacin gwamnati za ta samar da muhalli a kananan hukumomi 21 domin gida irin waɗannan gidajen.
Wannan muke so don koyaushe suna neman fili za a ba su. Yau ko gobe aka zo aka ce wani agency ko police suna so su yi wayannan abubuwa ko a local government za a ba su fili.
Sanusi Adamu, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola jihar Adama Najeriya.
Nijar kuma kotu ta ba da umarnin a ci gaba da tsare wasu ƴan jarida biyu kan zargin wallafa wani abin fallasa da ya hada da sunayen uwar gidan shugaban kasar da wani babban hafsan sojin. Tun kwanaki hudu da suka wuce, ƴan jaridan suke hannun ƴan sandan farin kaya. Ga Suleiman Muni Barma da ci gaban wannan rahoto.
Daga tsakiyar watan Mayun da ya gabata, kawo farkon watan nan na Yuni, jaridar Le Courrier ta bankaɗo sunayen manyan mutane da suka hada da matar shugaban ƙasa Malika Isuhu da babban hafsan hafsoshin Niger Janar Seni Garba da shugabar kundin tsarin mulkin ƙasa Madam Khadija Tulli a jerin sunayen mutanen da ke rubuce a wata takardar da ke fayyace wasu waɗanda ake hasashen sun yi cuwa-cuwa a jarabawar jami'an kiwon lafiya wace aka soke a watannin baya sakamakon harƙallar da ta dabaibaye ta. Bayan ya saurare su na tsawon wasu 'yan awoyi, alƙali mai tuhuma ya yanke shawarar ta sakeyar waɗannan 'yan jarida zuwa gidan yari har zuwa lokacin da aka waiwaye su. Yayin da aka sallami mamallakin madaba'ar da ke buga jaridar ta Le Courrier, wato Sumana Idrisa Maiga, da sharaɗin za a waiwaye shi nan gaba kaɗan, shugaban ƙawancen ƙungiyoyin 'yan jarida Baba Alfa ya nuna rashin jin daɗi a kan wannan mataki.
Mulkin Muhammad Yusufu ya taka doka tun da yau an dauki dan jarida mai suna Musa Dodo shugaban jaridar Courrier za a kai shi kaso ba cikin ka'ida ba, tun da laihin da ake tuhuma da shi ba laihin nan bai tabbata ba. Menene laihin? Aka ce ya bada labari da bai kamata ya bada ba. Labarin ina ya huto? Labari cikin nan gaban alkali labari ya huto. Tun da mutanen da aka ce su ne suka yi kulla-kulla cikin jarabawa na daukan ma'aikata na likita na kasa, gaban alkali ne suka huddo takarda suka ce ga mutanen da suka ce mu aikata wannan lalata aiki. Wannan takarda ne Courrier ya samu ba a bayan da aka kare wannan shari'a, ya ba da labari ina laihi.
Ya zuwa yanzu gwamnati bata ce komai ba akan wannan batu, to amma kakakin jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki Alhaji Usmanu Muhammadu ya yaba da matakin na alkali.
Shugaban kasa na dauki alkawali da cewa duk wanda sun ka taka doka, duk wanda suka ci amanar mutane a cikin wannan aiki za a kama shi a kashe shari'a. To me adalilin ba komai sai cancan ƙarya neman ku bata sunan mutane bayan iyalin shugaban kasa, sannan nace shugaban rundunar sojojin Niger, sannan wannan mata ta kurkun sunan waɗannan mutane na ku shekara nawa? Kusan shekara 2 da rabi suna bata mata suna abinda mayan sun kai gayi shine sannan kuma sun ci gaba da wannan aikin ba daidai bane.
Kasar Niger wacce ta sha yabo a shekarun baya a game da batun kare haƙƙin ƴan jarida ta huskanci koma baya a rahoton kungiyar RSF na 2015 mai ce wato ƴancin faɗin albarkacin baki saboda dalilan da aka danganta da cin zarafin ƴan jarida akan aikin su. Sule Muni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Sura gaida Sule Muni Barma.
A karamar hukumar Cancaga, binciken da suka gudanar a fannin makarantun firamare ya sa an gano makarantun firamarin har guda 22 da karamar hukumar ta Cancaga ta share kimanin shekaru 10 tana biyan albashinsu. Alhali babu waɗannan makarantu a wannan karamar hukuma.
Za ku ji wannan rahoto da ma wasu rahotanni cikin shirin Hantsi. Kuna sauraron labarai da rahotannin nan ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a nan birnin Washington DC karfe 1 da kusan minti 21 na dare. Ga Grace Alheri Abdu da shirinmu na gaba.
Ya Allah, ya Allah na roƙa. Allah ni kai ne na roƙa, baro ki ka tonka hoyi ba. Kuda maha tambaya ni ke da.
Masu saurari, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Grace Alheri Abdu ke fata iyali na lafiya. Bari mu yaye kallabin shirin da taya Amurkawa mata murnar kafa tarihi, inda aka samu macen farko da wata jam'iyya za ta tsaida takarar shugaban ƙasa. Da fatar nan ba da jimawa ba, wannan ci gaban zai iso ƙasashen mu na yammacin Afirka. To, dangane da batun ƴan matan Chibok, makon jiya shirin domin iyali ya yi hira da sakataren kungiyar iyayen ƴan matan sakandaren Chibok, waɗanda har yanzu ƴaƴansu ke hannun ƴan kungiyar Boko Haram, wanda ya bayyana cewa iyayen ƴan mata 10 da ke karatu a nan Amurka sun sa hannu a wata takarda da neman kungiyar da ta yi masu hanya zuwa karatun ta miƙa harkokin kula da su hannun gwamnatin tarayya. To, kamar yadda muka alkawarta, shirin domin iyali ya yi hira da Mr. Paul Gadzama, ɗaya daga cikin shugabannin Cibe da take ɗaukar ɗawainiyarsu domin mai da martani kan zarge-zargen da sakataren Lawal Zanna ya yi. Ga abin da Paul Gadzama ke cewa.
Dama tun da farko begenmu dama gwamnati ne da hakkin ilimantar da yara nan da lura da su, amma da bai faru haka ba, mun mika wuya. Muka taimaki yaran, muka fitar da su zuwa Amerika su samu ci gaba da iliminsu. Domin kafin mu yi haka ɗin, ƴan matan da muka ɗibo su daga ƙauyuka, da iklizia mu ta taimakai mu ta ɗibo su daga ƙauyukansu, suka kawo su, sai muka gani cewa magana makaranta ko kuwa ilimi ma ya fita daga ransu gaba ɗaya. Sai muka ƙarfafa su cewa dole su ci gaba da ilimi, shine maganin irin damuwan da ke faruwa. Saboda haka da muka samu zarafi ta wajen wani danwa a can Amerika, muka tura su sun samu makaranta, wannan danwan ya taimaka ya samu musu duk da kudin jirgi, muka tura su daban-daban. Mun ci gaba da haka, sai muka tuntube gwamnati a lokaci daban-daban, tun lokacin Jonathan kun tuntube gwamnati amma ba mu samu amsa ba. So yanzu in gwamnati ta ce tana so ta ɗauka, dama hakkinka ne, amma yana da kyau a ɗauke shi kuma ta hanyar adalci da kuma ba da hayaniya ko kuma da yaudara ba.
To, bisa ga hirar da muka yi da shi sakataren kungiyar iyayen ɗaliban makarantar sakandaren Chibok ɗin nan da kungiyar Boko Haram ta sace, ya yi nuni da cewan iyaye ne ba su gamsu da yadda yanayin karatun ƴaƴansu a nan ba, shine suka rubuta wasiƙa suka sa hannu suka kai ƙorafi na cewan a janye kula da waɗannan yara daga hannun wannan ƙungiya mai zaman kanta da ta ɗauki alhakin ilmantar da su a nan Amurka.
Da na ji wannan labarin na yi mamaki ƙwarai da gaskiya, domin ɗaya ni ban san shi wannan sakatare ɗin nan ba, ba mu taɓa hulɗa da shi, ba mu taɓa magana da shi ba. Na biyu, ba iyayen da ko ɗaya da suka yi mana kuka ko kuwa sun ce akwai damuwa. Akwai lokacin da ɗayan iyayen ya taɓa kira ni ya ce ga shi fa an mata su cewa dole su mika yaran nan ma gwamnati, amma in ba su ji daga wurinmu ba, ba za su yi ba. A bayan da aka yi interview na shirin da kuka yi da shi wannan sakatare, sai wasu iyayen daban-daban ko hudu suka kira ni sun fusata sosai cewa ba gaskiya a ciki cewa sun sa hannu a wani takarda su mika yayansu da gwamnati sun matsu sosai ba su ji dadi ba. So wannan ya nuna cewa akwai rashin gaskiya a cikin matakin da aka dauka.
Shi a cikin hirar da muka yi ya kuma bayyana cewa iyayen yaran nan ne a cikin talaucin su suka saida abun hannunsu suka biya kuɗin tafiyan ‘ya’yansu zuwa nan Amurka. Ina gaskiyan wannan bayani?
Ba cikakken gaskiya ba ce. Da farko wannan ɗan wanda yana Amurka da ya fara wannan ƙoƙarin taimakon ‘yan matan Chibo, yi ma ban san lokacin ba ya tura kuɗi ma wani iyaye da wani sarkin ɗan gari cewa su saya passport, su yi passport, su tura zai yi ƙoƙarin neman musu makaranta da kuma visa. Sai sun je su yi passport photograph kawai, tsoron kuɗin wannan suka kwanta a kai. Da ya tuntuɓe mu cewa mu ci gaba da taimaka ya matan Chibo, sai muka shawarta cewa in za mu samu goyon baya kuma in za mu nuna da gaske iyaye suna ciki da yardansu ne sun su biya kuɗin passport da na visa. Haka ɗin aka yi, amma kuɗin jirgi, kuɗin tafiye-tafiye a cikin gari, kuɗin zama domin wayannan ‘yan matan sun zauna tare da mu na watanni. Akwai wanda mata zauna har ta yi shekara a wurinmu ba ta samu tafiya ba. Amma sauran ‘yan matan ba wanda ta yi zama kasa da wata uku a gidanmu, muna lura da su. Mun bukaci iyaye su biya kuɗin international passport da visa fees kawai. Sauran ayyukan duka mun yi muka ɗauki nauyin har da kuɗin jirgi zuwa Amerika. Shi ɗan wane ya nemi kuɗin jirgi ma ‘yan matan nan goma suka je Amerika.
Abin da lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau. Sai kuma mako na gaba idan maɗaukakin sarki ya nuna mana, ku ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Paul Gadzama, shugaban wata ƙungiya mai zaman kanta da ta ɗauki ɗawainiyar kawo waɗannan ‘yan matan sakandaren Chibok nan Amurka, da kuma Tubahiro Dodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa.
Kai mata su ne duniya.
Sama da Allah a gaida malamai a halin yanzu kuma sai a gyara zama ga karatu daga Alkur'ani mai tsarki albarkacin wannan wata na azumi. Sadaqallahul azim. Ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. A halin yanzu kuma ga tashin kanin labarai kafin mu sallama da ku baki daya.
Wasu ‘yan bindiga Falastina guda biyu sun bude wuta akan wasu mutane waɗanda suke sayayya da kuma waɗanda suke cin abinci kusa da ma'aikatar tsaron Isra'ila a birnin Tel Aviv jiya Laraba da daddare. Suka kashe mutane hudu da kuma raunana mutum biyar. Tuni ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta yi Allah wadai da wannan harin da aka kausan harshe. Amurka ta ƙara ƙaimin matsawa a ƙasar Rasha ƙawar Siriya lamba akan cewa ta yi amfani da tasirinta wajen ganin an kai kayayyakin agaji na jin ƙai a wuraren da aka mamaye a ƙasar Siriya. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce Amurka ta buƙaci Rasha da ta yi amfani da jiragen samanta a Siriya da jigilar kayayyakin agaji na jin ƙai zuwa yankunan da sojojin shugaba Bashar al-Assad suka hana a kai a gare su. A yayin da tsohuwar sakatare a harkokin wajen Amurka Hillary Clinton take jin daɗin nasarar da ta samu na ikirarin cewa ita ta samu yawan ƙuri'un wakilan zama ‘yar takarar shugaban ƙasa ta jam'iyyar Democrat, ita da abokin hamayyarta Bernie Sanders sun kusa cimma abin da magoya bayan jam'iyyar suke fatar zama lokacin sasantawa da haɗa kan ‘ya’yan jam’iyyar kafin babban taron jam’iyyar da za a yi a ƙarshen watan Yuli idan Allah ya kai mu.
To madalla, da haka Allah ya kama ƙarshen shirin a safiyar nan, sai can da hantsi za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kafin mu sallama muna miƙa ta'aziyya ga Babangida Ahmed Babuwa da magaji Ahmed ɗan sandan Najeriya Cote d'Ivoire saboda rasuwar mahaifiyarsu Hajiya Raƙiya yayan Hussein wacce Allah ya yi wa rasuwa cikin daren nan. Allah ji kanta da rahama mu kuma ya kyautata namu karshen. Yanzu mu da dinjin Mai Ali wacce ta taya ni gabatar da shirin da Chubahiro Diodone da kula da aikin gabatar da shirin mu da ma engineer Jimmy Cook da ya riga masa. Anan ne sahaba Imam Ali zan da aka ta yi sallama da ku mu zama lafiya.